Jihar Niger na ci gaba da fuskantar ukubar 'yan fashin daji da suka tasa su a gaba cikin 'yan watannin nan, wanda yanzu haka akwai ƙauyuka da dama wanda mutane suka ƙaurace masa. Jama'ar daina kokawa da abin da suka kira rashin kulawar mahukunta. Mustapha Nasiru Batsari ya jiyo muna halin da ake ciki a yankin.
A yanzu haka dai ɗaruruwan mutane ne suka tsere daga garin Shadadi ta yankin ƙaramar hukumar Mariga a cikin jihar Niger, Najeriya, bayan da 'yan bindiga suka auka wa garin na Shadadi. Mazauna garin dai sun ce maharin sun yi ta bin gida-gida suna cin zarafin jama'a tare ma da kisan mutane, kamar yadda wani mazaunin garin da ya nemi a sake sunansa ya yi ƙarin bayani.
Suka iso Shadadin misalin karfe 7 na safe, tun daga karfe 7 na safe suna nan sai da suka wuce awa 8 ajiya a suka wuce awa 8 sun ashe masu kudi. Akwai ma musamman wani yaro da ke da POS wurin 3 million suka sa a hannun shi, suka bi gida-gida. Yanzu a takaitawa ita Shadadin karkata ta watse gida-gida, suke bi ido da ido, suna ta halbe-halbe, sun kashe wajen mutum 10, sun wuce da mutane adadi babban ma ya gane adadin abin da suka wuce, sun sai daga nan zuwa gobe idan ko muka samu cikakken bayani na cewa wanda ba a gani ba.
Haka zalika waɗannan mahara sun shiga garin Kuimo duka a cikin yankin ƙaramar hukumar ta Mariga, inda suka ƙona ƙaramin ofishin 'yan sanda na garin tare da hallaka mutum guda, kamar yadda wani mazaunin garin wanda ya tsallake rijiya da baya ya yi ƙarin bayani.
Da suka je suka koro shanun mutane sai suka dawo ta nan Kuimun, shine sai suka sake shiga cikin gari, suka kona police station din, ka an ce ma mutane duk dai wani mai makin ko wani abu suka kama bi gida-gida. To cikin alfe-alfen nan suka alfi wani kafinta da ake ce ma Papa, shi sun kashe shi nan take.
Yanzu wani hali garin na Kuimo yake?
A'a, halin da garin Kuimo yake dai ban mata da kananan yara babu, kusan kashi 79 bisa ɗari duka an kwashe. Ni nan da nake magana da kai ina da mata huɗu da iyalina gaba ɗaya sun zasu suna cikin garin Kwantagora.
To har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai, ƙoƙarin samun wani ƙarin bayani daga rundunar 'yan sandan jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana iya ƙoƙarinta wajen haɗa kai da jami'an tsaro akan shawo kan wannan matsala ta ta'addanci. Inji gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello.
Ana tattauna akan yadda za a yi a magance wannan abu. Su mutanen kuma da suke wanga mugun hali, muna watan Ramadan, muna addu'a in Allah ya taimake su, Allah ya shirye su saboda a samu zaman lafiya. Wannan hali da ake ciki talaka na wahala, mutane ba su gonakin su, mutane sun bar ƙauyukan su. Amma dai doka doka ne, kuma na tabbata su jami'an abinda ya dace su yi banda shakku za su yi shi.
A halin da ake ciki dai, ɗaruruwan mutanen garuruwan Shadadin da Kuimo suna ci gaba da gudun hijira a wasu garuruwa makwabta irin su Kwantagora da sauransu. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Allah ya kawo muna mafita baki daya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Amurka na kokari a bangaren alkawarin da ta yi na taimakawa dakaran Afghanistan da sojoji, duk da cewa Amurkar da dakaran haɗaka na ci gaba da barin ƙasar. Wani jami'in Amurka ya tabbatar wa muryar Amurka a jiya Laraba cewa dakaran Amurka na kaddamar da hare-hare ta sama akan mayakan kungiyar Taliban a lardin Helmand da ke kudancin kasar, inda ake gwabza kazamin fada a 'yan kwanakin nan. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ki ta bada cikakken bayani, ko da yake wani mai magana da yawun ma'aikatar ya ce har yanzu kwamandojin Amurka na da 'yan damar da za su yi amfani da ita a wurin. 'Yan gwagwarmayar kungiyoyin al'umma da mazauna babban birnin jihar Jonglei a Sudan ta Kudu sun zargi jami'an gwamnatin jihar da satar kayan abinci da shugaba Salva Kiir ya bada a ba waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa. Manyan motoci 12 cike da abinci ne shugaban ya tura don a rabawa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a shekarar da ta gabata, a lokacin da ya kai ziyara a birnin Bor ranar 1 ga watan Afrilu. David Garang Gorge, shugaban kungiyoyin al'umma na jihar Jonglei, ya ce a idansa ya ga kayayyakin abinci da aka sauke daga mota aka kai su shaguna a kasuwar birnin a wannan makon. Mataimakin magajin garin yankin Mabel Todd, wanda aka dorawa nauyin raba kayan abincin, ya masanta cewa jami'ai sun sai da abincin da aka bada a kasuwanni. Yana mai cewa ofishinsa ya danga kayayyakin ga shugabannin unguwanni don a rabawa waɗanda suka rasa matsugunansu.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu shiga duniyar rahotanni. Kalmar tsaro kalma ce da a duk lokacin da aka ambace ta sai a saurari abin da zai biyo baya, ko dai a ce tabarbarewar tsaro ko a ce tsaro mai inganci. Samar da tsaro ga al'umma haƙƙi ne da ya rataya a kan gwamnatoci. Shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Alhaji Bazoum Muhammad ya yi wata ganawa da shugaban rundunar Barkan mai sansani a yankin Sahel da zimmar tattauna hanyoyin kawo ƙarshen matsalar taɓarɓarewar tsaro a yankin. Sule Mummuni Barma ya haɗa mana rahoto a kan wannan ganawar.
Wannan ganawa ta Mohamed Bazoum da kwamandan rundunar Barkan ta ƙasar Faransa General Marc Conrad na gudana ne a wani lokacin da al'amuran tsaro ke ƙara taɓarɓarewa a ƙasashen Nijar, Mali da Burkina Faso. Lamarin da ya sa tantaunawar su ta karkata ka cokan akan wannan batu. General Marc Conrad ya ce mun tantauna ne akan yanayin da ake ciki a baki ɗayan yankin Sahel da Sahara, haka kuma mun taɓo batun hare-haren da aka kaiwa dakarun Nijar a baya-bayan nan, sannan muka yi nazarin matakan da ya kamata a ɗauka domin tunkarar wannan matsala a nan gaba. Sharhi akan sha'anin tsaro suka fara bayyana matsayinsu a game da tasirin wannan ganawa dangane da yakin da ake gwabzawa da 'yan ta'adda a yankin Sahel. Mustapha Abdullahi kwararre ne akan sha'anin tsaro.
Bayo ba wannan yakin yaki ci ba, dole ne a sake gamuwa, a sake sabon salo. Wannan taro da aka yi yana da muhimmanci domin a gani kakane za a yi, ina ne ke da kai kurakurai wani irin gyara ne za a yi. Kuma dole kawai ƙasar Nijar ya kamata gwamnati ya ƙara ba da ƙarfi, a ƙara ba su jawonmu makamai, a ƙara ba su horo, a ƙara kuma wasu sabbin sojawa, don ka san ai shi wannan yakin dole kafin a ci shi lallai dole ne sai muna da sojawa sosai, sai muna da makaman yaki sosai, kuma sai muna da la'urori wanda za su taimaka mu domin mu gane me ke faruwa. Kuma su 'yan ƙasa su ɗora ba gwamnati labari, rahoton kuma ya kamata gwamnati ya ɗora kare su, kasan wasu suna tsoro musamman in sun ba da wani labari a zo daga baya.
Mayar da hankali wajen ayyukan inganta rayuwar al'ummomin yankunan da ke fama da rikici ita ce hanya mafi a'ala wajen neman zaman lafiya mai ɗorewa a maimakon baiwa makamai fifiko.
In ka riba tushen abin da ke kawo shi rashin gaskiya, in akwai talauci, in akwai jahilci, dole ne mutane za su aiki da kowace irin abu ya zo masu sai an gama harkoki na cin gaba, musamman harkoki na waye ma samari Kano a samu masa aikin yi.
A shekarar 2012 ne kasar Faransa ta kafa sansani mai kunshe da sojoji 3,500 da nufin tunkarar kungiyoyin ta'addancin da suka mamaye arewacin kasar Mali. Ba idan rundunar haɗin gwiwa ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato MINUSMA mai sojoji 12,000 da ke ayyukan wanzar da zaman lafiya, la'akari da yaɗuwar ayyukan waɗannan ƙungiyoyi zuwa Nijar da Burkina Faso ya sa gwamnatocinsu amincewa faɗaɗa ayyukan rundunar ta Barkan domin sintiri a kan iyakokin ƙasashen uku. Sai wasu dubban sojojin rundunar haɗin gwiwar Jesen Sahel da wasu dakaru 1,200 da Chad ta aika a wannan yanki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu magana ne akan murar tsuntsaye sakamakon bullar cutar a wasu jihohin Najeriya da suka hada da Kano, Plateau da kuma Katsina. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki a shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja. Likita barka da wannan lokaci. To likita masu sauraron mu zasu so su ji karin bayani akan cutar murar tsuntsaye wato bird flu a turanci.
To ita wannan cuta ta murar tsuntsaye cuta ce wadda kwayar cuta nau'in virus take kawowa. Kamar yadda mafi yawancin cututtukan mura abinda ke kawo su kenan na nau'in virus. To kuma akwai su kala-kala amma dai wadda tafi shahara wadda ake magana kai yanzu ta tsuntsayen nan an same ta ne a bangaren Asia a Hong Kong tun shekara ta 1997 kuma an samu ciwon tsakanin masu mu'amala da tsuntsaye kamar irin su kaji da sauransu na iya daukar wannan cuta kuma tana iya harbar mutane daga waɗannan tsuntsaye kuma sai ta kawo mura a wani lokacin mura mai tsananin gaske da har tana iya yin barazana da rayuwa.
To likita menene alamomin cutar murar tsuntsaye?
To alamominta kamar alamomin kowace mura ne kawai dan atishawa dan zubar hanci watakila dan ciwon kai ciwon jiki aji baki ba daɗi gaɓoɓi suna ciwo da sauransu. Idan ta tsananta ne to sai a samu matsaloli na numfashi sai fara zama da matsala kuma in ta ta'azzara sosai sai ta shafi wasu bangare kamar na ƙoda da hanta da ƙwaƙwalwa da sauransu wanda mutum yana iya shiga cikin suna mai tsanani wanda wasu daga wannan kuma ba sa fitowa idan kwanansu ya ƙare suke da an wuce daga nan.
To likita mai ɗauke da cutar zai iya yaɗa ta ko ce shin cutar tana da saurin yaɗuwa?
To yawanci yaɗuwar ta shi ne daga dai tsuntsayen zuwa ɗan adam. Akwai ɗan taba ba sosai akan ƙarfin yaɗuwar ta tsakanin mutum da mutum. Wasu masana suna ganin cewar ba ta yaɗuwa sosai tsakanin mutum da mutum. Wasu kuma suna ganin cewar za ta iya yaɗuwa za a iya samun mutum ya shaƙi irin su majina da sauransu da miyawu ana ganin cewar mutum zai iya ɗauka kenan. Kamar yadda ta irin za a iya ɗaukar mu'amalar ta da yadda in an yi da tsuntsaye haka kwastomar sana suna ganin cewar kamar za a iya ɗaukar ta wancan ɓangare.
Likita da kake zayyano mana alamomin cutar ta yi kamanceceniya da murar mashaƙo wato coronavirus shin ta yaya za a ma bamban ce wannan murar tsuntsaye ne wannan kuma coronavirus ce?
To wannan ya kawo matsala gaskiya matuƙa saboda dukkan su za su iya zama da alamomin nan kuma idan ba an yi bincike ba lallai a iya tantancewa wannan murar ta corona ce ko ta murar tsuntsaye kuma ta wasu murar daban ce saboda abu ne da sai an yi bincike amma abu na farko shine ana duba ina tabilla da take sai a ga wanda yake da murar nan ya yi tafiya wurin ko ya yi wasu mu'amaloli wurin ko ya yi mu'amala da tsuntsaye daga wuraren da sauransu me ya sana'a shi yana sai da kaji ne da sauransu yana da gidan kuna ne da kin ga anan sai a fara tunanin tsoron illa murar tsuntsaye za ta fi sauƙin samuwa a wurin shi akan corona amma da kansu za su iya zama da wahalar tantancewa sai an yi bincike.
To likita wayannan cutuka ne masu kamanceceniya da juna ita murar mashaƙo wato coronavirus da kuma murar tsuntsaye da ake kira bird flu a turanci. To ana fama da annobar corona sai kuma gashi a Najeriya an samu bullar wannan cutar murar tsuntsayen shin ta yaya za a yi yaƙi da cutukan nan biyu a kuma lokaci daya?
Na farko idan aka bi dokokin da ya kamata a bi na wurin yaƙar cutar corona to zai wahala kuma a samu samu yaduwar ita wancan mura tsuntsaye. Misali wanda zai sa mask wato abin toshe hanci, amma wani za a kira shi kenan ko abin toshe hanci, kuma zai kasance yana wanke hannun shi, yana amfani da sinadarin goge hannu kuma da ɗan wannan social distancing da ake wayewa. Kiga yana da wahalar gaske a ce wannan matakai an ɗauke su ne saboda kare kai daga corona, to amma zai kasance kenan an samu sauƙin yiwuwar yaduwar ita kanta mura tsuntsaye idan aka ɗauki ta wannan abubuwan. Misali kana da mask ne kai mu'amala da kajin, da wahala kuma kana wanke hannun kamar yadda ya kamata, kuma tunda an san inda cutar nan ta bulla ana ganin alamun cutar a kaji aka sanar.